uku da na huɗu har zuwa na biyar. Kaɗan daga cikin abin da muka manta ba mu yi magana a kansa ba, kuma yana da muhimmanci a darasin jiya, cikin hadisi na biyu, irin yadda mala'ika Jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama a siffar ɗan adam ba a siffar mala'ika ba. Dama yakan zo ma annabi ko a siffar sai mala'ika ko a siffar ɗan adam, sai dai annabi da kansa ya ce ban taɓa ganinsa ba a siffar sai mala'ika sai su biyu gaba ɗaya, amma galibi yakan zo ne a siffar ɗan adam. In kuma zai zo, yakan zo a kan siffar sahabin nan da ake kira diyyatul kalbi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna a cikin hadisi ingantacce. Wannan sai nuna mala'iku Allah ya ba su ikon canjuwa daga wata halitta zuwa wani halitta, kamar yadda mala'ika Jibril ya canja ya zama namiji, haka kuma ya je wa Maryam fatamassala laha basharan sawiya. Hadisin da za mu tashi a kai yau, al-hadisu sadis, an abi abdillahi anna Umar ibn Bashir رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو ترواي يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فقد الجسد كله على وهي القلب رواه البخاري ومسلم. حديث نسيد عن كرقوس نيد أبو عبد الله ونن الكنير كينا أتي مسا أبو عبد الله سننس النعمان ابن بشير صحابين من فللات صحابان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجع النبي صلى الله عليه وسلم الله سبت قريش يقول يناتيوا إن الحلال بين وإن الحرام بين إن الحلال بين للي حلال أبينيك وإن الحرام بين كما للي حرام أبينيك معنى روانا مغانا halal a bayyane yake a cikin alkur'ani da hadisai tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, haka kuma haramun a bayyane yake a cikin qur'ani da kuma hadisai tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa bainahuma umurun mustabihat, amma a tsakanin halal da haram akwai umurun waɗansu al'amura mustabihat. Kana zama kai fassara guda biyu, dukkan su ma'ana tana komawa ɗaya, ko kace mustabihat masu kama da juna, ko kace mustabihat masu rikitarwa, karshe dai ma'anan tana zama ɗaya. Me yasa ake kiran su umurun mustabihat, al'amuran masu rikitarwa ko masu kama da juna? Ma'ana su ba su da siffa ta halal tsantsa, ballantana mu sa su a layin halal, ba su da siffa ta haram tsantsa, ballantana mu sa su a layi na haramun. Akwai waɗansu daga cikin siffofinsu sun yi kama da halal, ta wani ɓangaren kuma sun yi kama da haram, don haka sai suka zanto masu kama da juna, ko kuma sai suka zanto masu rikitarwa, ta yadda baka san a ajin da za ka ajiye su ba daga cikin ajujuwa guda biyu. Ina fatan kun fahimta. Yanzu wannan na nuna mana shari'ar musulunci wato bata gajiya ba wajen bayyana halal da kuma bayyana haramun. Amma akwai al'amurra masu rikitarwa ko masu kama da juna, wannan al'amurra masu rikitarwa la ya'lamuhunna katsirun minan nas, da yawan mutane ba su san su ba, ba su san hukuncinsu ba, ba su san a ina za su ajiye su ba, shin za su ajiye su cikin haramun ne ko za su ajiye su cikin halal. Fadinsa cewa da yawa daga cikin mutane ba su san su ba, wannan yana nuna ko waɗansu kaɗan cikin mutane sun san su. Wannan kaɗan din su ne al-ulama'ur-rasikhuna fil ilmi, malamai tabbatattu cikin ilimi, su ba su da rikici a kan wannan, da sun ga abin za su gane cewa a ina ya dace ya shiga, cikin ajin haram zai shiga ko cikin ajin halal zai shiga. Amma da yawa daga cikin mutane za su rikitar da su, su kasa gane wani aji ya kamata su ba su. To a nan gurin abin da malamai suke cewa shi ne, akwai ababai da dama wanda asalinsu dama ana ɗaukan su a halacci, ba ka da daman ka cire su daga haramci sai da nassi. Akwai kuma ababen da ake ɗaukan su a matsayin haramci, ba ka da daman ka cire su daga haramci ka kai su halacci sai da nassi. Kamar misali, dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda zai karɓi sunan at-tayyib, at-tayyib kuma wanda bincike ya nuna baya cutar da tunani, baya cutar da lafiyar jiki, abinci ne abin sha ne matukar baya cutar da lafiyar jiki, baya cutar da hankalin dan adam ya gurbata masa tunani, to wannan abin halal ne. Ka san shi baka san shi ba, akwai shi a garinku babu shi a garinku, ka taba ganin shi baka taba ganin shi ba, ya zama halal. A nan guri idan ka ba da fatawa kan halaccinsa, ba abin ka bashin dalili, duk wanda bi ka bashin dalili bai san abin da yake ba. Sai dai in wani zo ya yi da'awar haramci kan abin da yake yana cikin abayi ba, to wanda ya yi da'awar haramci shi ne za a ce ina dalilinka. Ina fatan kuna fahimtar rike. Saboda haka asali dangane da abinci ko abin sha matukar ya zama baya cutar da jiki ko hankali, to ya zama tayyib, tayyib kuma halal ne. Uhilla lakum at-tayyibat, an haramta muku dukkan dangin at-tayyibat, ba sai an ce da mangoro da gyada da kanya da dinya da lemo da ayaba da apple, ba za ka samu ayan da ta zana maka waɗannan ƴaƴan itacen ba a cikin Qur'ani ta ce wai ka fi su an halatta ma, amma za su shiga gargashin me at-tayyibat, at-tayyibat kuma halal ne gaba ɗaya gare mu. To duk wanda ya yi da'awar haramci sai a bi shi bashin me dalili, a ce me dalilin ka da yake nuna haramci. Asali kuma cikin dukkan wani abinci ko abin sha wanda zai cutar da hankali ko zai cutar da lakar jiki, asali yana shiga cikin babin haramun ne. Idan ka ba da fatawa da haramcinsa, ba ka neman dalili da zai karfafa maka fatawarka. Duk wanda ya ɗauko wani abu cikin abin da ke cutar da hankali ko jiki ya ce halal ne, to shi ne sahibu da'awa, wato ya yi da'awa kenan na halal, sai a ce to ina dalilinka. Mu dai shari'a ta ba mu asali guda ɗaya, duk abin da baya cutarwa jiki ko abin nan halal ne, duk abin da yake nafi ko na sha wanda yake cutarwa haramun ne. Shi ne asali ka tokan da shari'a ta ba mu, wanda yake a cikin addaura, wanda yake cikin linzila, wanda yake cikin alqur'ani mai girma. Siffar annabi kenan cikin addaura da linzila da alqur'ani, yuhillu lakum at-tayyibat, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Ya zuni dan ya halatta mutane mai at-tayyibat, dan ya haranta musu mai al-khaba'ith. Al-khaba'ith abu masu cutarwa. Idan kuma ka zo ka fuskar bukatan dan adam game da mace, to wannan al-aslu fil mankuhat at-tahrim wala yusaru ila at-tahlil illa bi dalil. Asali shi ne dangane da kusantar mace haramun qata'an, ba ka da daman ka ɗauke wannan haramcin ka shigar da shi a babin halacci sai in ka samu dalili da ya halatta maka haka. Shi ne kamar dalili ayoyin da suka ce a yi aure, idan an yi shi ta hanyar da shari'a ta ce, ayoyin da suka ce a iya rikar ku yangi, in an rike ku yangi din nan ta hanyar da shari'a ta ce, to wannan shi ne dalilin ka na turo wancan bangare daga haramci zuwa game halal. To shi ne ma'anar innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, domin asali a cikin da'awar mai cutarwa haramun ne. Asali cikin da'awar wanda baya cutarwa dangin ci ko dangin sha wanda baya cutar da jiki ko a hankali, wannan halal ne. Duk wanda ya da'awar haramci to shi ake bin bashin da dalili. Amma bainahuma umurun mushtabihat, to wannan al'amura ya suka zanto mushtabihat. To shi ne malamai suka yi maganganu a kai, waɗansu suka ce kamar a samu wani abu wanda nassi guda biyu sun zo a kansa, ɗaya nasin na nuna halaccinsa, ɗaya nasin na nuna haramcinsa, kuma mun kasa tantance wani nasi ne ya riga wani zuwa, ballantana mu ce nasin farko ya na ƙarshe ya shafe na farko, a samu annasu kulmansu. Mu dai ba mu sani ba, wani nasin ya zuwa ce kaza halal ne, wani nasin ya zuwa ce kaza haramun ne, mu ko ba mu da masaniya game da tarihi kan cewa wani nasi ne ya fara zuwa kafin dan uwansa. Inda mun san lalle ga nasin da ya zo na ƙarshe, to ya shafe wancan na farkon kenan. To ba mu san wannan ba, yanzu wannan sai zan to yana cikin umurun mushtabihat. Ba mu iya ba shi fatawa guda ɗaya. In mun ce halal ne, ga wani nasin sun ya ce haramun ne. In mun ce haramun ne, ga wani nasin sun ya ce me? Halal ne. Sai zanto wannan yana cikin umurun mustajihad la ya'lamu hunna katsirun minan nas, amma idan ka ji dan ar-rasikhuna fil ilmi sai sai ayya wancan nassin na farko da ya bada halacci nassi ne na Makka, wannan wanda ya bada haramci nassi ne na Madina, na Madina ya zafe na Makka, ya zama an-nasikhul mansukh, dan haka ya zama haram. To kaga wannan killa minan nas ya'rifuna zalika. To shine suka ce umurun mustajihad a samu nassi guda biyu akan haka. Wadda suka ce umurun mustajihad shine abu al-mustajaddat, wani sabon abu da zai faru wanda bai taɓa faruwa ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. A yanzu kuma sai muka kasa sanin ina za mu ajiye shi, yayi kama da halal, yayi kama da haram, kuma mun kasa sanin ina za mu ajiye shi. To wannan shine al-mustajihad, yana bukatar malamai masu zurfin ilimi, masana game da nassosin shari'a, masana game da abin da yake faruwa a duniyar yau, a zamanin yau, sai su haɗa nassosin shari'a da sababbin abubuwan da ke faruwa don a san wani irin hukunci ya kamata a ba su. Kaga zama mai umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yanzu da aka ce ga ruwa garai wanda babu komai a cikinsa, ba abin da ya canja daga cikinsa, ka ga wannan ruwa kata'an za ka bada fatawa kan halaccin wanka da shi, za ka bada fatawa kan halaccin alwala da shi, za ka bada fatawa kan halaccin shansa, saboda wannan halal ne kata'a. Sai aka ce kuma ga ruwa najasa ta shiga ciki ta gurɓata shi, ta yadda har launinsa ko ɗanɗanonsa ko me ya canja, shi kuma za ka bada fatawa kan me? Haramci. Ba dama a yi wanka da shi ko alwala, ka ga nan alhalal bayyin, nan alharam bayyin. To amma sai ga wani ruwa mai yawa najasa kaɗan ta shiga ciki, ba ta yi tasirin da za ta gurɓata shi ba, ko kuma ta gurɓata wani siffa daga cikin siffofinsa, ba ta gurɓata wata siffa daga ciki ba, ko dai wani abu makamancin haka. To wannan ya zama cikin mai al'umurul mustajihar. Sai malamai manya da suka kai abin nan shi ne za su iya tantance cewa to wannan zai shiga bangare kaza ne saboda dalili kaza, saboda dalili kaza, saboda dalili kaza, ko kuma zai shiga bangare kaza ne saboda dalili kaza, saboda dalili kaza, ko saboda dalili kaza. Ina fatan kun fahimta. To umurun mustajihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Annabi zai zama ce fa man ittaqa ash-shubuhat, dukkan wanda ya nisanci ash-shubuhat, ababen da suke da shubha ko rikitarwa ko suke da kama da juna ko suke da sifa na halacci da kuma wani bangare din sifa na haramci, wanda duk ya nisance su, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, haqiqa ya nemi kubutar da addininsa, ya nemi kubutar da mutuncinsa, ya nemi kubutar da addininsa, ya nemi kubutar da mutuncinsa, matukar ya nisance ash-shubuhat. Kenan kai musulmi, yayin da duk ka ga wani abu wanda baka iya tantance halacci ko haramci, ya rikitar da kai, tsira da addininka, tsira da mutuncinka, shine mai ka guji da wannan abin. Yayin da duk abu ya rikitar sai ka guje shi gaba ɗaya, don ka kubuta da addininka. Har malamai suna buga misali, suka ce kai ne misali, bari mu buga da misalin da zai dace da zamaninmu kafin mu kawo wanda malamai suke kawowa. Kai ne kake da wani samfuri na takalmi, sai ka zo ka shiga masallaci, da ka fito sai ka nemi takalmin ka karasa can, sai ka hange wani takalmi inda ba nan ka ajiye naka ba, da nisa da inda ka ajiye naka. Amma da ka je sai ga su kamfani ɗaya, ƙira ɗaya, ƙila har sabunta iri ɗaya da naka, sai dai inda matambayi zai tambaye ka, shin kana da tabbas din wannan takalminka ne za ka iya rantsuwa kan takalminka? Za ka ce to irinsu ɗaya da nawa. amma ba zan iya baka tabbata ya nawa ne ba, zaka dauka ko ba zaka dauka ba, an dauke naka ne, zaka dauka. Wannan ba zai shiga cikin mujtahid ba, zai shiga cikin mujtahid. Inna kana da tabbacin naka ne, ko kana da yaqini bisa ga cewa mai wannan shi ya dauki naka, in kana da yaqinin wannan, to dama dama ka iya dauka ka rike kafin ka je kai bincike ku zo ku canza takalmin ku. Amma baka da wannan yaqinin, baka da wannan tabbacin, yanzu zato ne kike da shi, zaka gina hukunci ne kan zato, zaka gina hukunci kan zato ba. Na biyu shi ne suka ce, kamar misali yara ne guda biyu ‘yan tagwaye mata, aka haife su gida ɗaya, ɗaya daga cikin wannan yaran matan kun yi tarayya da ita wajen shan mama, ma'ana mace ɗaya ta shayar da ku kai da ita, kaga ya zama tabbas wannan ta zo mai gare ka, haram ba za ka aure ta ba, saboda an shayar da ka sha nonon da ita ta sha. Bayan an riga an ta sha wannan mama da kai ka sha, aka mayar da ita gidansu bayan an yaye ta, ta girma tare da ‘yar uwarta wadda ita kuma aka shayar da ita a wani gida na daban. Da suka girma sai ka ga ɗaya daga cikinsu kana so, amma da aka zo bincike sai aka kasa gane wacce ce kuka sha nono tare da ita, wacce ce ko ba ku sha tare da ita ba. Tunda ga shi Hassana da Husaina ne gida ɗaya suka taso, ɗaya dai tabbas kun sha mama tare da ita, ɗaya kuma ba ku sha ba. Wanda aka samu tabbaci ba ku sha da ita ba, ya halatta ka aure ta. Wanda aka samu tabbaci kun sha mama tare da ita, bai halatta ba ka aure ta. Yanzu ko ba ka da tabbas inda za ka tantance wannan, me ya kamata ka yi? Ka bar su duka biyu ka je wani gidanka nema aure da wani. Domin ma al-mustabihat ke فمن اتت الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. wannan shine zai tabbatar da ka kubutar da addininka, ka kubutar da mutuncinka, baka fada cikin abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta maka ba. Sai annabi ya ce, waman waqa'a fi shubuhat, wanda ya auka cikin ashubuhat, waqa'a fil haram, to lalle ya auka cikin haram. To da wannan ne malamai suke cewa duk abin da ya rikitar da kai ka kasa ka gane halalci ko haramci, nesantarsa shi ne addini, ka nesanci abin gaba ɗaya don ka huta ma kanka, don idan ka auka cikin mai yiwuwa ka iya aukawa cikin haram ba tare da ka sani ba. Shi ne wa mawaka fi shubhat wa qatil haram. Sai ce, karra'i yar'a haula al-hima, karra'i kamar makiyayi ne, yar'a haula al-hima, da yake kiwo a jikin wato ainihin iyaka, a jikin shinge ko jikin iyaka, yushiku an yarta a fihi, duk makiyayin da ya zo yana cin ciyawar da ke kan iyaka, idan dabbar nan ta cinye ciyawar da ke kan iyaka, ina za ta shiga? Za ta shiga cikin gona ne kai. To tun asali da ta je iyaka ka hana ka, duk abin da yake kusa da haram mafi kyau shi ne ka nisance shi, saboda kusantar shi zai iya aukar da kai cikin ne cikin haramin gaba ɗaya. Tunzo sai ce, ala wa inna li kulli malikin hima, yace ala ku saurara, wa inna li kulli malikin hima, lalle kowane sarki yana da iyakar ikonsa, yana da iyakar kasarsa. Ala ku saurara ku ji, wa inna hima Allahi maharimuhu, iyakar da Ubangiji ya dora baya so a ketare ta shine ababen da ya haramta. Yadda ka san sarki ba zai yadda ka shigo cikin kasarsa ba, to haka Ubangiji ta'ala baya son ka ketara abin da ya haramta maka. Abin da duk ya haramta mafi kyau ka nisance shi, kada ma ka kusanci inda yake. Yanzu da haka za ka ce ga iyakar wata kasa, sai sojojin wata kasa suka zo kan iyaka suka jibge kayan makamansu, ba zai zama barazana ga wannan kasar? Zai zama barazana, amma sun shigo cikin kasar, ba su shigo ba, kan iyaka kawai suka tsaya suka jibge makamansu, sai ya zama barazana ga wannan kasar da aka zo kan iyakarta. To haka duk abin da Allah ya haramta na haram, in ka kusanci abin, to kamar yana zama wato ainihin kana yi wa dokokin Allah barazana, za ka ketara su kenan. Mafi kyau ka nisance su. Ina fata mun fahimta. Dukkan abin da yake shigowa ana so mutum ya nisance shi, don saboda ya tabbatar da karan mutuncinsa, ya tabbatar da karan addininsa. Yadda ake bukatan kare addini, haka ake son kare mutunci. Shi yasa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a masallaci, sai Safiya ta kawo masa ziyara, matarsa kenan. Bayan ta dade suna hira da Annabi, sai ta tashi cikin duhun dare za ta tafi. Sai Annabi ya ce, mu je in raka ki zuwa kofar masallaci. Ya raka ta har wajen masallaci. Sai ga waɗansu mutane guda biyu daga nesa sun gane Annabi ne, amma ba su san wannan wace ce yake tare da ita ba, sun dai ganshi da wata mace. Da su ga haka sai suka ja da baya za su tafi. Sai Annabi ya ce, ala rislikuma, ku tsaya a nan inda kuke. Suka tsaya, ya kama hannun matar suka je, ce ni ne Muhammad Rasulullah, wannan kuma Safiya ce matata. Sai suka ce, Annabin Allah ne ya kawo haka, ai ba za mu muni zo gare ka ba. Sai ce, a'a, shedan na gudana cikin jikin dan adam, duk inda ni ke zirga-zirga shedan na shiga. Sai ni ji tsoron kare jefa muku wani sharri a cikin zuciyar ku. Kaga wannan shubha ce ta faru. Dan wani na iya zuwa ya ce ya gan shi da wancan, sai ya maza ya kare kansa ya nuna cewa matarsa ce. Haka kuma Anas ibn Malik za shi masallacin Juma'a, ashe ya makara, bawan Allah bai sani ba. Yana fitowa ya kusa zuwa masallaci, sai ga ana dawowa an gama sallah a masallaci. A matsayinsa kuma idan wadan zai ga sai ga gama ko Juma'a baya zuwa, sai ruga a guje samu wani lungu ya buya. Menene hujjarsa? Kar ya tsaya inda za a ganshi wurin tuhuma, a ce ga shi ma yanzu ya ke zuwa masallaci, yanzu ya zo, kila baya son ya gudu imamin ne, kila kaza ne, kila kaza ne, don ya karewa kansa wannan tuhumar, sai ya buya bai fito fili, jama'a sun ganshi ba. ألا وإن هم الله مآرمه ألا وإن في الجسد مضغة النبي صلى الله عليه وسلم يسوك صولا وإن في الجسد مضغة للي أتكين ذكي أكو وتتوكا تيا إذا صلحت صلح الجسد كله إذن تاجارو دكا ذكي يا جارو قبا تيا وإذا فقدت فقد الجسد كله إذن كمتا لالاتي dukkan jiki ya lalace gaba daya. Ala, ku saurara ku ji, wahiyan kalbu, wannan tsoka ɗaya ita ce zuciya. Idan har ta gyaru, dukkan jiki ya gyaru, idan ta lalace, dukkan jiki ya lalace. Ba abin da ke sa a shiga aljanna sai gyaruwan zuciya, ba gyaruwan jiki ba. Ba abin da ke sa kuma a shiga wuta sai lalacewan zuciya, ba lalacewan wannan jiki ba. Ka rasa hannu, ka rasa ƙafa, ka rasa ido, ka zama summun bukumin, in dai zuciyar a raye take da imani, wannan ba abin da zai kawo ma cika zo shiga aljanna. Kuma ran ta tinke ma duk sai an mayar ma daga banka yanda suke lafiyayyu, ko gugu sai an tayar da ƙafa ta miƙe rayayyu, saboda zuciyarsa ta rayu da imani, sai a gyara jikinsa gaba ɗaya. Amma ka samu lafiyar gabbai gaba ɗaya, amma kana da dattin zuciya, shirka ta mamaye zuciyarka ta ko'ina, ta cika ga lafiyar gabbai, wannan ba abin da zai hana mutum shiga wuta. Shi yasa Allah ce, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim, bi badanin salim, bi qalbin salim. Sai wanda ya zo da zuciya lafiyayya, warakacciya, wankakkiyar zuciya, ta tas, ba dattin shirka a ciki, ba dattin bid'a a ciki, ba girman kai, ba hasada, ba ganin kyashi, wankakkiyar zuciya, illa man atallaha bi qalbin salim. To gyaruwar zuciya ko ba abinda zai gyara ta, sai abinda Allah ya saukar na wahayi, sai sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kullum kai kokarin raya zuciyarka da Alqur'ani mai girma, kai kokarin raya zuciyarka da sauraron hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ɗaya daga cikin hadisai kenan da malamai ke cewa sulusul ilmi, kamar yadda muka gabatar, suka ce hadisai guda uku a kansu aka gina ilimi gaba ɗaya. Hadisin innamal a'malu binniyat, hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, da hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Inda za mu tsaya dogon sharhi a kansu da maganganun malamai, dare guda ba zai yi mu ba. A wata ne mu kirka samu ce gurgurdan yadda za mu fahimci nassin, mu fahimci saƙon a dunkule wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke isar mana cikin wannan hadisi. Waɗansu malaman suka ce, a'a, hadisai sukan kai guda hudu wanda a kansu ake gina addini. Sai su kawo hadisin wannan, inna halala bayyana wa inna al-harama bayyana, su kawo hadisin innamal a'malu binniyat, su kawo hadisin izhad fi dunya yuhibbaka Allah wa izhad ma fi aidin nas yuhibbaka an-nas, su kuma kawo hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, shine har wato ainihin abinnan al-mu'asiri al-andalusi yake cewa umdatu ad-dini indana kalimatun أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وأملن بنية. هذه سيقول له اتق الشبهات، لكن هنا حديث إن الله بينه وإن الله بين إن تفهمي تك الشبهات وازهد، هنا حديث إذا في الدنيا يحبك الله وازهد ما في عيد الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك من حسن الإسلام ويتركه ما لا يعنيك وعملن بنية. هنا حديث إنما الأعمال بالنيات، ودن سكن هذا ودن من قداه ودن ستسوني واتو أبين داك جنة الديني أكنسا كوة مسألة الديني ذات يقوم وكان تيا تكسكن ودن من حديثي إذن أنجاتا. في حديث نقبا واتو حديث نبقي الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. حديثنا عن قرطبة أبو رقية سنن فشيني تميم ابن أوس وانده وسايكي ساوي تنيم بالنون، تميم بالميم شيني دي سنن تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم للي أن نبترى دامنش أن الله ثبت قريب قال ياتي الدين النصيحة واتي يمي متعاك هاشو أكو الدين النصيحة الدين النصيحة ينا ميميتا وحرصه ينا توا الدين نصيحة لي الدين نصيحة لي. قلنا لمن يا رسول الله؟ سأعطيتك شيء قوى الدين كي زمان نصيحة. قال في النبي صلى الله عليه وسلم لله نصيحة ليك الله، ولكتابه نصيحة ليك للتاب انساء، ولرسوله نصيحة ليك من زنس صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين نصيحة ني ga shugabannin musulmai wa'ammatihim، sannan kuma nasiha ne ga dukkan mutane dai dai kun mutane gaba daya. To me yake nufi da nasiha? Galibi dai mu idan an ce nasiha wani yayi nasiha me yake nufi? Wani ya tashi yayi wa'azi ko ya tunatar, wannan ba shine kalmar nasiha ba. Nasiha ba haka take nufi ba a larabci. Abinda larabcin kalmar an-nasiha ko an-nusku yake nuna wa shine tasfiyatun nafsi lil mansuhi lahu, tasfiyatul qalbi wa tanqiyatun nafsi lil mansuhi lahu, tace zuciyarka, wanke zuciyarka dangane da wanda aka ce kai masa nasiha din. Da haka sai tace zuciya ya sa bamban. Idan ya zanto tace zuciya lillahi ga Allah, kenan karka sanya ma Allah kishiya a cikin zuciyarka. Al-iman bi wahdaniyyatihi bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, ka wanke zuciyarka gaba daya domin Allah, ta yadda babu wani Allah a cikin zuciyar, baka sawa Allah kishiya ba cikin zuciyarka. Idan ya zanto nasiha ga littafin Allah, ya zanto kayi imani da littafin, ka yarda babu wani littafin da ya fi shi girma ko mutunci a nan gidan duniya. Kana kokarin karanta shi, kana kokarin fahimtar abin da ke ciki, kana yin imani da dukkan abin da Al-Qur'ani ya kawo na hukunce-hukunce. Shine ya zama an-nasiha li kitabillahi kenan. Ka wanke zuciyarka game da mu'amalantar littafin Allah. Baka taɓa tsammani ba, baka taɓa zato ba, ba kuma za ka taɓa yi ba cewa akwai wani littafi da zai kai kimar Qur'ani. Ba za ka taɓa yadda ba cewa akwai wani littafi da zai kai ko da kwatankwacin aya da ya ce alkur'ani mai girma. Ko da zuban da Allah ya saukar gaba da Qur'ani ya fi su, duk da cewa dukkan su maganan Allah ne, to ballanta na lissafin da wani yi kuma. In Qur'ani ya ce magana magana ka kare, ka ba ka da sauran wani abu kuma daban. Nasiha ga manzon Allah kuwa, ka tsarkake ka wanke zuciyarka ga shi annabi, ta wata fuska, bi ta'ati wal mahabbati wal mutaba'ati والتأثي به صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. زوج ركعة وانكو وجن كونا باوندك كي كونا غيره يدك كي سان النبي. أنجيل الدنيا. وجن بيئة باوندك كي هو بيئة غيره النبي. وجن طاعة باوندك كي مس غيره منا. وجن كوي باوندك كمير دسي أدون كوي إنك تكيم كون غيره على ينادي غيره النبي صلى الله عليه وسلم. Yadda baka yadda baka sawa Allah kishiya wajen bauta, haka yadda baka yadda baka sawa annabi kishiya wajen da'a. Duk umarnin da ya kuskura ya ci karo da umarnin annabi, to ta ci ta kare, ka gama da shi. Nawa za ka dauka? Na annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda zai umarni in yana so kai masa biyayya ya zamanto ya dace da annabi, amma in umarnin sai ya saba wani annabi, ya za a yi? Sai jefar da su gefe guda, da o kulla kaulin inda kauli Muhammadi. Wannan shi ne nasiha da Rasulullahi ke nan. Nasiha ga al'ummar ga shugabannin musulmai shi ne aka ce yi musu ta'a, ta'atuhum fi ta'atillahi, yi musu ta'a cikin abin da suka yi umarni wanda bai saba ma Allah ba. An gane ku? Gabatar musu da shawarwari da za su taimaka musu. Yi musu addu'a ta gari kan nauyin jama'a da ke kan su, kokarin faɗakar da su da jan hankalinsu ta hanyar da za su iya karɓar nasiharka ko maganarka ko faɗakarwarka. Nasiha ga dukkan sauran musulmai ƴan uwanka kuwa, ka so musu irin abin da kake so wa kanka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. To shi ne kawo ƴan uwanka musulmi nasiha, a dukkan ƙaunar kowa cikinsu. Duk da wani ya mafarna ya maka ba daidai ba, amma tun da yana san Allah yana san manzansa, sai kai ma kake kaunar shi a zuci. Duk da bambancin yaren ku da wani, duk da bambancin garin ku da wani, duk da bambancin jam'iyyar siyasa tsakaninka da wani, duk da bambancin kasa ko local government ko jiha tsakaninka da wani, amma yana san Allah da manzansa, shikenan kai ma kana san shi, kana ganin girman shi a cikin zuciya ko da baka faɗa mishi da baka ba. Kana kaunatar sa a cikin zuciya, a shirye take dukkan abin da zai cutar da shi, in kana da ikon karewa za ka kare masa, duk abin da zai sanyaya masa rai ya daɗaɗa masa, in kana da ikon yi za ka yi masa. To wannan shi ne nasiha li ammatil muslimina. To idan ka ga kaya yan wanka musulmi nasiha, ba ka tafi ka musu inna alhamdulillah ba ko ba ka kaunata su? Wannan ba ka yi musu nasiha. الامام الخطابي wannan yadin wannan maganar da na kawo yadin kule ta nan yace an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuh lahu. Idan aka ce nasiha kalima ce wanda a iya dunkule ta a bayar da ma'anar cewa shine iradatul khair lil mansuh lahu, san alkhairi, nufatan alkhairi game da wanda ake wa nasiha, kaso shi da alkhairi. Idan ya tafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, san Allah da alkhairi shi ne tsarkake shi daga dukkan wata tawaya, siffanta shi da dukkan wata kamala, kore masa dukkan wani dangin abin bauta. Idan ya tafi annabi sallallahu alaihi wa sallama, jincewa shi ya fi kowa sallallahu alaihi wa sallam. Jincewa shi ya fi kowa sallallahu da matsayi, kuma lallai shari'a ta shafe kowace shari'a. Idan ya tafi littafin Allah, ɗaukaka littafin Allah akan kowane littafi. Idan ya shafi ƴan uwanka musulmai, so musu abin da kake so wa kanka. In ya shafi shugabanni, yi musu addu'a ta gari da fata na gari, da kuma gabatar musu da faɗakarwa ta hanyar da za su iya ji su yadda tsakanin kai da su, ko a rubuce ka aika majalisar su, ba wai ka rubuta a jarida ba, ka ce buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga sarkin ƙasa kaza. Wannan ai ba shi kaiwa ba, jama'a ka sanar da su. Shine yace wa aslun nusfi bil lugha, asalin annusu wanda daga nan aka tsaji kalmar annasiha a cikin lugar larabci shine al-qulusu tace abu yuqalu nasahatul asla akan ce a larabci nasahatul asla wato na tace zuma idza qallatahu min ash-shams فهي النصيحة فمعنى النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته يتي إذا أنت نصيحة قال الله ينا نفن كاوان قدري دنغني دكا ديتورتا وإخلاص النية في إبادته دكا كاوان نية وجب تسامى الله سكري باب الكنتاري والنصيحة لكتابه نصيحة للتاج الله قوى الإيمان به والعمل بما فيه ين إيمان للتاج دين أي كتاب لكتاج للتاج والنصيحة لرسوله نصيحة من ذا الله قوى التصديق بنبوته قسكة النفس انسى وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه قسكة النفس انسى دبينس صود كفا سكين أبن ديتي أي كو سكين أبن ديهانا يتي كرأي والنصيحة لعامة المسلمين نصيحة ذكا أبن ديسا بمسلمين قوى إرشادهم إلى مصالحهم شريد دسوزوا أبن ديسا ومسلحة قريسو shi yasa magabata na da wato dan suna kirga nasiha ga sarakuna sai su ba sai su nemi ganin su gani na musamman su zauna da su daga su sai su su fadakar da su hukuntan Allah su fadakar da su sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam a ba su hadiya wajen fitowa su ji karba su tashi su fitaste sun gabatar da wannan bayani ne saboda sauke nauyin da ke kansu ba dan ba ta son sarakunan ba dan kare kasance sun cinye ladan aikin su sun daga nan gidan duniya idan an fito waje an ce ayi bore sai su ce su ba za a yi da su ba ba su taɓa yadda ayi bore da su saboda sun san abin da ke cikin bore illar da ke ciki ta fi alherin yawa yayin da duk wani mai mulki ke zalunci sai ka ce za ka karɓa da ƙarfi kai kuma kana cikin talakawa ba ku da komai ku yi zanga-zanga karshen sakamako shi ne a turo ɗan sandar sojoji su harbe na harbewa su kashe na kashewa in kuna da ƙarfi kuma a kashe wani ɓangare na cikinku ku kashe wani ɓangare na cikinsu a ƙona gidaje a ƙona motoci a ƙona dukiyoyi a ƙona ofisoshin gwamnati daga ƙarshe waye hasara wannan mai mulkin ko al'ummar ƙasa ce ta yi hasara abinda duk aka zo aka kona a yini guda in aka zo za a sake gina shi ana bukatan shekara biyar ko shida ko bakwai kaga alal akalli kun yi wa ci gaban kasa sassabula kun dakatar da komai ya tsaya shekara biyar ana gyara barnar da aka yi kafin a zo a dora akan ci gaban to sai zanto cewa shi wannan mai mulkin ba shi kuka cuta ba dan wannan ofisoshin na gwamnati ba nashi bane ba gidajen rediyo ba nashi bane ba gidajen talabijin ba nashi bane ba kafin ya zo akwai su zai tafi kuma ya bar su naku ne ko al'ummar kasa sai ko kona kayan ku da kanku kaddara kun ci nasara kun kashe shi to sai kuka yi ne kuma duk abin da zai idan yana ɗan shekara 40 ku kara masa wata 40 a duniya ya yi dillalatar da zai dole da zai ne zai mutu ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ان بي متو ما سو فازي دوله زي زو شي da kaifi ya kai lokacin da zai bari ya hakura to saboda ka tayar da hankali bai da amfani shugabanni idan har musulmai ne kokari ake ai musu wato umarni da kiyan aiki da hani daga mummuna ta hanyar da za su fahimta ta hanyar dattijai masu shekaru ta hanyar manyan malaman da ake ji da su su same su daga su sai su ko a rubuta musu a rubuta su same su ko a buga musu waya idan an san wayar su ba tare da zagi ba da kyakkyawan kalmomi bil hikmati wal mau'izati alhasana lalatacce a duniya za ka mun fir'auna shine yace ana rabbukum alala shine yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya haman ala tini فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين تردد الله يكرى انه موسى دنوان سهرنا يتي اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
الله اكبر نعم
وقول له قولا لينا وفقا مسفقي ميدادي مقنا ميتوشي با ميكوشي با لعله يتذكر او يخشع شلية تشيني ريبا كيمي وعد دو كون لك شعوازي با شوك جيجي كربا و شوك جيجي كربا تو انكنا شوك كربا كما ذاك يفضع نيكو كما ذاك بيايا لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من عمر الله أتكيتي دي وانن شيني النصيحة لله النصيحة لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حديث نجب الحديث الثامن هكذا يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم وانا حديثي أنكر قلت لك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بثي للي أن رسول الله مسلم الله ثبت قريس ياتي أمرت أن أقاتل الناس أن أمرتين إن ياكي متاني وانا متانا قوة لقوة أما ياكي متاني أمرت أن أقاتل الناس أن أمرتين إن ياكي متاني وانا متاني جنة الكفار إذن هذا عام أريد به الخاص أقول في عام يتكوى أمام ما أنرسى أنا نفهم وني بنجلي تكي متاني فادك متاني أقول في عام وانكم أنا نفهم عام من قبل إنا فدام فإنسا وانهم أسلوبي لنا الرجي أسلوبي لنا القرآن أسلوبي لنا الحديث أكاو جمام اللفظي أما أنا نفهم كيف أنت تمتاني ko a kawo keɓantattun mutane ana nufin kuma gaman mai gaba daya shi ne sai umirtu an uqatilan nasa an umarce ni in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah hatta sun shaida cewa ba abin bauta bisa ga sansanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma sun yadda annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana ubangijin sa ya umarce shi da wannan kenan wa yuqimu ssalata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakka kuma su bayar da zakka ta wajibi fa idza fa'alu zalika idan sun aikata haka aqamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kare dukiyoyin su da jinanan su daga gare ni bai halatta ba in yake su ballantana zubar da jinin su ballantana kuma riba ce dukiyar su a matsayin ganima أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو ترواية إلا بحقها سيفا إن دم هكي مسلنسي سي إن سنكري وتدوكا أشكي مسلنسي ودك يساء أزبر دجن المتن توالوك سنكم سي أزبر دجن الناس أما إن سن يكرم شهادة سرقا سنفتا ينزي إن سن يوتدوكا تسيذ انتو حديني بعدن كسن توس كابري بسيذن كسن توس انتاك ونا أبنا حدي تسي أزبر دجن سعوان اللوك تن kamar mutum ya kashe dan uwansa musulmi kisa na zanganci kaga akwai haddi a kansa sai ta in waliyan wanda aka kashe sun ce suna son biya to sai a yi intikali daga wato a hakura da wato kisasi zuwa ga diya an gane ku sai ce wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun su ya zama wato a wurin Allah ta'ala ma'ana in dai suka furta kalmar shahada to ni sun riga sun kubutar da dukiyar da zuwan su daga gare ni hisabun su kuma yana wurin Allah me yake nufi wannan yana nufin shi zahiri ya sani bai san badinin su ba in sun faɗi kalmar shahadan nan da gangan wato a zuciyar su babu ita wannan su da ubangijin su ne shine ya san abin da ke cikin zuciya ni ban sani ba in sun faɗa da yaqini da gaskiya to wannan Allah ya san abin da ke cikin zuciyar su na imani zai kuma su sakamako gobe kiyama gurgurdan abin da ke cikin zuciyar nasu wannan sai yake nuna idan mutum ya furta kalmar shahada za ka dauke shi a asalin musulunci har sai lokacin da yayi wani abin da ke warware ta sannan ne za a cire shi daga wannan asali zuwa ga wani abin daban amma matukar mutum ka ganci a yau musulmi, yace ni kai musulmi ne, yace eh ni musulmi ne, to ba ka da daman ka ce da shi aqidar ka ba ta da kyau har sai ka jiraya, sai ka ga cikin maganganunsa ko ayyukansa wani abu ya bayyana da ke walwale musuluncinsa, to a lokacin nan sai ka tambaye shi abu kaza da abu kaza da abu kaza fa da kai yana warware musuluncin mutum saboda dalili kaza, saboda dalili kaza, saboda dalili kaza. In ma ya ce eh na sani, yana warwarewa duk da haka ne, to ya zo mai ya tabbatar da kansa kafirci shi da kansa. In ma ya ce ban sani ba, sai a yau. In ma ya ce ai abin da ka faɗa cewa yana warwarewa ni ban yadda ba, wannan dalilin da ka faɗa ban gamsu da su ba, ina da waɗansu dalilan da aka faɗa min wanda nake ganin sun fi naka ƙarfi, to a nan gudun aiki ne ya same ka jawur wajen gamsar da shi da dalilai don ka nuna masa naka sun fi naka. Ina ka zanko fahimta da kyau. To a cikin wannan hadisi akwai wani abu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ababe guda nawa? Hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ɗaya kenan, wa yuqimu as-salah biyu kenan, wa yu'tu az-zaka uku kenan, sai ce fa idza fa'alu dhalika aqdu minni dima'ahum wa amwalahum. Mu ko mun san cewa kalmar shahada kadai ta shigar da mutum musulunci. Yanzu idan mutum ya zo ana cikin yaƙi tsakaninku da kafirai, sai mutum ya yi kalmar shahada, za ka gyale shi a matsayin ya musulunta, ko kuma za ka ce sai ka yi sallah gaba na in ba haka ban kace ka? Za ka gyale shi, ina fata mai tausayi, za ka gyale shi. Amma me yasa annabi ya kawo ababe guda uku a jere? Yace hatta ya tadu Allah ila Allah wa Muhammadur Rasulullah, sai kuma yace wa yuqimu salata wa yu'tu zakata. To shi ne malamai suke cewa asali dai in mutum ya zanto cewa ba musulmi bane sai zo furta kalmar shahada, kalmar shahadan nan ta biya, ta riga ta wadatar, ta shigar da shi musulunci. Yanzu idan ya ƙi yin sallah kuma sai dai a ce haddi ne, za a kashe shi ne dan haddi, ba dan kasancewar sa kafiri ba. Idan ya zo ya ƙi ba da zakka, ko gungun jama'a suka ƙi ba da zakka har aka yi, ina fatan kuna fahimta da kyau. Wannan matsala ce da dama muke samun kanmu a kuskure a kanta. Saboda haka a wata riwayar ta Muslim a wannan hadisi ya ce umirta muqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah ويؤمنوا بي وبما جئت به. انا كاي النبي فيها يتي هاكي سنجي دعوات من ذاك ذاك بسكيا في الله كما في ايماني دليل كما ادل دنظر في شينمي القرآن من جروا انا عمل خلاص من يتي اواتر واي مسكين سيئة مسلم تو دعاك معلمين سكتي دقون دي كلمة شهادة يكي انت تو بيزو مسلمي با. Amma idan mutum ya ji kalmar shahada ya ƙi yin sallah, kaga sai malamai suka yi sabani, tariku salati shin kafiri ne ko ba kafiri bane ba, sai suka yi sabani. Amma ta na farkon ba sabani, aka ce kuma idan mutum ya ƙi bayar da zakka shin kafiri ne ko ba kafiri bane ba, nan ma suka yi sabani. Kuma suka bambance tsakanin idan mutum ɗaya ya ƙi bayar da zakka da in taron jama'a suka ƙi bayar da zakka, suka ce in mutum ɗaya ya ƙi bayarwa, in agogontin musulunci da ƙarfi za ta fitar da zakkar ko ya ci ko ya ci, in jama'a ne suka ƙi bayarwa, to su ma in ma yanzu to suna da ƙarfi ta yadda za su iya ɗaukar makami su kare kansu. In ma yanzu to ba su da ƙarfi a iya murƙushe su a karɓa, a murƙushe su a karɓa. In ko suna da ƙarfi a yaƙe su, kamar da sabbin Abu Bakar ya yaƙe waɗanda suka hana zakka a lokacinsa. Yace ko da kai da kuke bayarwa lokacin annabi, yanzu kuka hana, to sai na yaƙe ku a kai. Wanda za a mutum ka tabi ce ya za ka yaƙe su ma yanzu ne zakkar mashahada. Ai duk wanda ya zaka kalmar shahada ya riga ya kubutar da jininsa. Dari ga kuma da abin nan sai ce ni ba na rarraba tsakanin sallah da zakka, duk wanda ya hana ni zakka sai na yake shi. To amma zai yake su ne a matsayin su na musulmi masu sako, ko zai yake su ne a matsayin su na kafirai musulmi masu sako? Tunda sun yi bai kanin shahada musu karya kama, har ma su buha suke da ita game da zakka, suka ce abin da ya sa muka ki ba da zakka, Allah ya ce da manzansa khudh min amwalihim sadaqatan tufakkiruhum, wato zakihin biha wa salli alaihi, suka ce annabi ne aka ce karbo wani abu daga cikin dukiyoyin su na zakka da zaka barkake su ka kuma yi musu addu'a idan ka karba. Suka ce to shi annabi nan da aka ce ya karba yanzu babu shi, to wa za mu ba waye matsayin sa? Mu ba za mu ba ba. Kamar yin zuba hajji suke da ita ka'ima wani zai za su iya hana a takarta suke nan. Shi yasa waɗanda a yanzu kuma ya ta kala biyu ne, akwai rigaddu wanda barin musulunci suka yi wannan ya ke sai lallasa su, waɗansu a kashe su ɗan suka dawo musulunci, akwai da suke dawar annabta, akwai kuma waɗanda musulmai ne kawai su suke su ƙin zakka ya ke sai lallasa da su har sai da suka yi barin zakka. To da haka dai abin da wannan hadisi ke nuna wa kenan, fa idza fa'alu zalika aqamu minni dima'ahum wa amwalahum. Malamai suka ce fa idza fa'alu zalika, abin da ya gabata a baya akwai abin da yake kaul ne, akwai abin da yake wato fi'il ne, kamar sallah fi'il ne, zakka fi'il ne, amma kalimatu shahada fa kaul ne. Amma sai ce fa idza fa'alu zalika, bai ce fa idza qalu zalika, ma'ana tarayyar da aka yi tsakanin kauli da fi'ili sai rinjayar da ɓangaren fi'il akan ɓangaren kaul. Amma a hakikanin abin da ake ya karfin da mutum da shi in ba musulmi ba ne wacce ne kalmar shahada ne. Daga nasu hadisi na tara haka ne ko? Alhadisu safiya an abi hurairata abdurrahman ibn sakr radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم. وانا حديث انكر كيف لدى ابو هريره limamin mazu hadisi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira sunansa shine Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Malamai sun yi sabani wajen sunansa, amma wannan da abin da aka tabbatar anan shine mafi inganci wajen maganganu 40 ne kan sunan Abu Huraira. Wannan sai Abdurrahman, wannan sai wani, wannan sai wani ne, zance dai mafi inganci shine wanda ya tabbata nan Abdurrahman ibn Sakhr.
Na'am.
عبد الرحمن بن سخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتناجع عن ذا الله صلى الله عليه وسلم الله سبت بريك ينتي وما نهيتكم عنه أبند لأنيك قبري ينتي ليك لبدك تجتنبوه توقني سنتيه وما أمرتكم به أبند لأمرتك لسينتيك فأتوا منه ما استطعتم توقذوا بأن أبو غرغبي إيكنكم gwargwadon yadda kuka samu dama. Sa'in nama ahalakar lazina min qablikum, sanadai lalle ya halakar da wanda ke kafin ku, abinda ya halakar da su kuwa kasratu masailihim, yawan tambayoyinsu, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, da yawan saɓawa ga annabawansu. Wannan hadisin Abu Hurairah. Abu Hurairah kuma mun ce sunansa shine Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, jiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, amma tare da haka ya haddace hadisai masu dumbin yawa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam.
Na'am.
Yace abin da ya sa shi da ya zo Madina da amma ba dan Madina bane ba. Sahabbai wajen suna gonakin su suna noma, wajen suna tafiya kasuwa, yace ni ko abin da nake bukata in samu abin da zan ci kawai, in na samu abin da zan ci a wannan yinin sai in zo in zauna a wurin annabi ba na rabuwa da shi. Duk abin da ya faɗa na riƙe. Har wata rana annabi ya sa ya shimfiɗa mayafinsa, idan ya shimfiɗa mayafinsa annabi sai sun ce daga yau ɗin nan duk abin da ka ji daga bakina ɗin nan ka haddace shi ke nan. Bai ji ka yafa mayafinka jikinka, ya ɗauki mayafinsa ya yafa jikinsa. Ɗin na garamai ya ce duk abin da ya fito daga bakin annabi na haddace shi a nan wuri, yana cikin taskata. Ba ruwan ba noma ba kasuwanci, yace yana nan duk abin da annabi ya faɗa ya rike ba don komai ba, don saboda ya sanar da al'umma wannan abu. Yace yaso da dama mutum zai fito daga masallaci sai in bishi ina tambaye shi fassarar wata aya, in bishi ina tambaye shi wani hadisi, ba wai don ban san aya ko hadisi, kila ma na bihi sani, amma don saboda koya mun to yace zo mu je gida na mu tabi kire wuri ke masa ya zo gidan ka yace abin ku ka goni izzatun nas na sahabbai ke
na
wato ba da yadda su zubar da ruwan idanun su ruwan fuskar suna da ji da jikin su suna son dogaro da kai baya son tambaya da bai da shi amma zai yi kana tambayar ka nema nan aya kaza kuna ta tafiya kana ba ki ansa har sai an zo kusa da gida to kin zaka ce to tun mun zo gida bi sun la ta bi ce da ba abin da nake so kenan ba wai aya ce ban sani ba yake cewa ma na aiki kuma an hukunta talibu wannan dama duk abin da shari'a ta umarni iri biyu ne ko da duk abin da kai shari'a ta zo da shi iri biyu ko abin da yake umarni ne ko abin da yake nuna ne hali to wanne ne zai fi zama laifi a yi maka umarni ka ki bi shi ne laifi ya fi girman laifi ko kuma a ame ka ka ki hannuwa wanne zai fi girman laifi
na
Allah ya ce kaza kawai sai ka ki wani wurin kuma ya ce kar ka yadda kai kaza sai ka je kai to wanne ya fi girma shi ne malamai suke cewa aikata abin da aka hana ka ya fi girman laifi sama da kai sakaci wajen kin aikata abin da kin aikata umarni suka ce saboda me hani ba su san shi annabi da annabi ce ma na haifukum anhu fajtanibu abin da dunna ne ku kulisance shi bai ce ba kar ku yi shi sai ce me kulisance shi ba ma ku san turin abin ba wa ma amartukum bihi abin da ne kan warke ku ne ce ku yi sai aka ce fa'atu minhu mastata'tu a kan ku ba ce fajtanibu mastata'tu a wajen umarni ta ka ce ku yi mastata'tu gwargwadon yadda kuka samu iko asalin sallah ka yi a tsaye ba ka da lafiya sai a zaune sai ka yi a zaune ya halatta in rashin lafiya ka yi tsanani sai a kwance sai ka yi a kwance ya halatta asalin sallah ka yi ta da alwala da fuskantar alƙibla sai aka zo baka samu ruwan alwala ba sai ka yi ta yawa ka yi sallah ya halatta amma in da ruwan alwala ba wani uzuri kuma da ya sa ka yi alwala za ka yi ta yawa ka yi sallah ta inganta amma inda aka rika ba ba a tun minhu masu batu yanzu yin sita an kashi ne ta yoma asalin sallah ka fuskanci alƙibla sai kai ba kwanta a wani gari da baka san alƙibla ba baka samu wanda za ka tambaya ba duk inda kaga damar sallah kai sallah ya halatta
na
a kowa da mutum sa kai sallah hudu ka kalli nan ka kalli nan ka kalli nan habba habba abin da shari'a ta wajabta maka ina ne ka nutsu cikin zuciyarka cewa bisa ga dukkan zato ina jin nan ne alƙibla ko da ba nan bane ba kai ka wadatar ba sai ka yi sallah hudu ba inda ka san ka irin jaya nan ne nan za ka sallah kai sallah yanzu a nan gurin ka zama ka fatu ke ba ku yi ku maka fatu lokacin sallah ya kusa fita saura kaɗan baka samu ruwan alwala ba ko ruwan wanka baka samu kasar da zaka yi taimawa ba okay sallah a haka fatu ne ho masa batu kada ka ce sai ka je neman kasar da zaka yi taimawa neman ruwa har lokacin sallah ya fita baka yi ba wannan kuskure ne muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin sarki inna salata kana ala mu'minina kitabun mawquta aqimi salata li duluji shamsi إلى غدق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقل الصلاة طرف النهار وظلفا من الليل إن الحسنات يذهبون السيئات ذلك ذكرى للذاكرين مهما سلوكك يا مهما سلوكك تبو دعاك إذن أبو قدابي تكفاره قالوا أتن أن يسئن كاذي تقوى لوكس صلى زيتك amma ka iya yin sallah yanzu a lokaci babu tsarki kuma lokacin ta bai fita ba wanne ya kamata ka yi ka tafi ɗauko ruwa har lokaci ya fita ko kai sallah haka da alwala ka yi ta a cikin lokacin ta yin ta a cikin lokacin ta shine din ya ce wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu, abinda ka same ku annabi ya umarce ka da sallah, sallan nan ba ita kadai ba, sai ya ayyana maka lokaci, ga kuma lokacin ka samu, ga kuma aikin sallar zaka iya yi, yanzu sai ka zo ruwa ne ba zaka iya daukowa ba dan yayi nisa, sai kai sallar ka haka. Ina da ran kuma ita ce yace fa'innama ahlakal ladina min qablikum, sai dai abin da Allah ka da wannan da kika kan ku kasaratu masailihim yawan tambayoyi, yawan tambayoyi take tambaya akwai wanda ka halatta akwai wanda ba ka halatta ba, tambaya irin wanda ka halatta, irin wanda kake son ka fahimci wani abu na hukunci na shari'ar musulunci wanda ka jahilce shi, wannan wajibi ne ka yi ta. Fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun, har annabi aka ce dai in kuntum fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik, in baka san abu ba wajibi ne ka tambaya kafin ka aikata shi, duk abin da ka ga alci hukuncin sa na shari'a wannan lalle ne, irin wannan tambayar abin ya boce wajibi ne ma musulmi ya yi ta, amma irin tambayar da shari'a ba ta so ka yi tambaya don karkure, don ka kure mai karantarwa, ko ka yi tambaya don izgili, don ka yi izgili ga mai karantarwa, wannan irin tambayar da wato mutanen maka sukan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, su tambaye shi wani abin da sun san ba zai iya yi ba, su ce sai in yayi, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, suka ce ban iman da kai har sai ka bubbugar mana da idaniyar ruwa, maga ruwa na fita cikin garin Makka ana wahalar ruwa. Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisfan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'a wa lan nu'mina li ruqiyyik hatta tunzila 'alaina kitaban nakra'u. Kaje da suka jin daya wai sai an fitar musu da marebari na ruwa, ko ya kasance kana da wata babbar gona muga idanun ruwa na ta gudana a cikinta da korama a cikin sahara inda ba a tsammanin ganin ruwa, ko ya kasance ka rufto mana da sama ta faɗo kamar yadda kake faɗa, ko ya kasance ka kirawo Allah ya zo tare da mala'iku su biyo shi ta gidan Allah, ko ya kasance kana da gida na zinari da azurfa, bulo din da sumuntin da komai da fenti na zinari ne, autar fafi sama ko kawai maga an zo maka wata matattakala ka tattaka kana hawa sama, ko da mun bi kana tattaka hawa sama, wa lam nu'min li ruqiyyik, ba za mu yi imani da hawan da kai sama ba, hatta tunzila alaina kitaban nakra, har sai ka sauko da wani littafi ka ba mu karanta mu ga an ce kai manzo ne zuwa gare mu, tambaya ce ta neman fahimta ko ta yankure, to irin wannan tambayar ita ta halakar da waɗanda suke kafin mu, in ka ji an zargi tambaya a cikin nassin Qur'ani ko nassin hadisi, to irin wannan tambayar ake zargi, ake zargin mai ita, dan ba tambaya ce ta neman fahimta ba. Haka kuma na cikin tambayar da malamai ke zargi gare ka shi ne ka tambaya abin da yake baya da amfani, wanda aka ce ilmuhu la yadur wa jahduhu la yanfa, in ka jahilce shi ba zai cutar da kai ba, in ka san shi ba zai tsara ma ko da daraja ɗaya a cikin imaninka ba. Ka rinka tambaya kan waɗansu al'amura da suka faru bayu baya, wanda tafsirinsu bayaninsu daki-daki bai zo ba ko a nassi, sai dai an kawo su a rubuce, kai ka rinka tambaya bayani a kan dalla-dalla. Kamar alƙalamman da aka yi takara lokacin da aka kawo Zakariya, izilkuna aka kawo kai Maryam wajen wato abinan wajen ɗaliban Zakariya, kan cewa waye zai rene ta, izilkuna aqlamahum ayyuhum yaqtulu Maryam, suka jefa alƙalammansu don yin takara a ga wane ne ya tantance rene Maryam, to sai wani zo tambaye ka wannan alƙalamman na menene, da kara aka yi su, da karan gero ne, da na dawa ne, ko gamba ce, ko menene, kalare ne, bakake ne, yanzu in ka san wannan bai zai kara ba, in ka jarumci wannan bai zai rage maka. To duk wannan ba ku da amfani irin wannan tambayar. Ko bayanin cewa lokacin da Fir'auna ya bi annabi Musa da runduna 1000 ya tafi da ita zama yaka, sannan wani irin firdi ya ɗora wa dokinsa, sannan dokinsa fari ne ko baki ne ko ja ne ko mai wankan tarwaɗa ne, me za ka taru a cikin wannan in an sanar da kai, me ko asara in ka jarumci wannan? Yana daga cikin tambayoyin da ba a so ka yi tambaya a kan wani abin da bai riga ya faru ba, haka kawai ka kirkiro inda kaza za ta faru menene hukunci. Wannan akwai malamai da dama da suke da irin wannan, kuma aka yi samun malamai na fikihu masu nan musu raddi, ana kiran su suna ara'aytiyuna, ara'aytu law kana kaza ma huwa al-hukm, law hasala kaza ma huwa, da tare da faru menene hukunci, sai su ce da'u hatta yahsul kuma nukti bar zai faru din nan kaza ba ka fita ba, in bai faru ba dan zai san yau fita ba. To duk wannan tambayoyin suna cikin abin da ba su tambaya kan wani abin da ba ya da amfani a duniya ko a lahira, haka kawai kawo su tambaya marar ka'ida, ko tambaya kan abin da yake nassin Qur'ani ko nassin hadisi bai tabbatar da shi ba, ko tambaya kan abin da yake in ka jahilce shi ba zai cutu da kai ba, in ka san shi ba zai amfani da kai ba, ko tambaya ta ta'annuci domin yi ƙarƙure ko don bayar da jarrabawa game da wanda yake karantawa. Duk wannan baya cikin tambayoyin da suka kamata ɗalibin ilimi ya yi, irin wannan tambayoyin su suka halakar da waɗanda suke kafin wannan ƴar kura suka rinkewa annabawa, har ake ta annabi Musa a arin Allah jahara, kace in dai kai annabi ne nuna mana Allah mu ga shi gari da mu, haka da suka zo wani zai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunan mahaifina, yanzu me zai faru ba wai dan take wannan annabi zai sunan mahaifinka Huzafa, ce ya ma ita Allah a raku mata ta fata a ina zan ganta, yanzu ne yi wannan fatawar wata fatawar bai kuma wannan raku mata ta fata waye na zai je gani, wani kuma zai san da annabi ina mahaifi na yake ya riga ya mutu tun lokacin jahiliya me ya matsayinsa, wannan ya riga ya wuce karka yi tambaya a kansa. Sai Allah ya saukar da aya yake fadakarwa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum, irin wannan tambayoyin ba a san su, da haka irin su ne tambayoyin da suka ajinna, amma tambayoyi na neman fahimta wannan babu laifi. Shi yasa Harun sahabi kitabai sahabban annabi da ladabi suke tambayoyin da suka yi masa inda za a bi za a kirge su, saboda galibi sukan ji la Qur'ani ya zo ya bayani, in ba su fahimta ba ne sai su tambaya sai a yi musu bayani kawai, amma kafin faruwar hukunci ba sa kirkiro shi, haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya halakar da su kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, da yawan sabawar da suke wa annabawansu, za su tambayi annabawan hukuncin kaza a faɗa musu kuma su saba wannan hukuncin don sauransu. To wannan sun yi kai su zuwa ga wanda suke zuwa ga ramin halaka. To don haka mu ma ba a son yawaita tambayoyi sai fa cikin abin da muka jahilci hukuncinsa, muke da kishirwar sanar su don mu bauta ma Allah da shi, wannan ya zama wajibi ga musulmi mace ko namiji ya tambaya kai. Amma duk abin da ba ka da bukatar shi, duk abin da yake ba zai kara ma komai ba don ka san shi, ba zai rage ma ba don ka jahilce shi, to wannan kar ka ɓata wa al'ummar musulmi ma lokaci wajen ba da tambaya da kuma ba ka ansa a kai, sai ka shiga wani abin da ba. Hadisi na gaba wanda za mu tsaya a kansa mai yiwuwa shi ne hadisi na 10 ko al-hadithul ashir an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أولين فأنى يستجاب لذلك. وانا حديثي عن كتب لك أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تعالى متى الله ثبت قريش ياتي إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا للي الله تعالى طيبني معنى ترككيني أبين دايكي نفيد ترككيكي معنى كانديني تكين سفوفنسا باب طوايا كون تفا تاردشي سبحانه وتعالى dukkan wani dangi na tawaya Allah ya tsarkaka da birin shi, dukkan dangi na kamala Allah ya siffanta da wannan dukkan siffar da ke nuna kamala, to Allah shi ke da mafi cikar wannan siffar. Ilimi kaga kamala ne, to Allah shi fi kowa ilimi. Karfi kamala ne, Allah shi fi kowa karfi. Adalci kamala ne, Allah shi fi kowa adalci a bangarsa, shi fi kowa adalci. Dukkan abin da yake kamala ne, to Allah ya siffanta da wannan abun mafi cikin siffa. Dukkan abin da yake tawaya ne kuwa Ubangiji ya nisanta da barin wannan abin. Shi ne ma'ana tayyib. Wala yaqbalu illa tayyiba, kuma baya karban abu sai tsarkakakke. Dukkan aiki Ubangiji baya karban shi sai in aikin ne ya zama tsarkakakke. Idan an ce ma aiki tsarkakakke, shi ne aikin da ya cika sharuɗan da shari'a ta gindaya a kansa. Aikin da aka dogara akan Qur'ani da hadisi dangane da tabbatuwarsa. Wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, Allah ya umarci mummunai da irin abin da ya umarci manzanni da shi. Fa qala ta'ala, Allah madaukaki ya faɗa lokacin da yake umartan manzanni, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat wa amalu salihah. Aka ce ya ayyuhar rusulu, ya ku manzanni, kulu min at-tayyibat, ku ci daga daɗaɗɗen al'amurra, su ne tsarkaka, wa amalu salihah, kuma ku yi aiki nagari. Wa qala ta'ala, Allah kuma ya faɗa lokacin da yake umarni ga mummunai, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, ya ku waɗanda suka yi imani, ku ci min tayyibati ma razaqnakum, daga daɗaɗɗen al'amurran da muka wato ainihin halatta muku su. Muka arzuta ku da su. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, ku yi godiya ga Allah bisa ga abin da ya arzuta ku da shi na tayyibat, in dai kun kasance masu bauta zuwa gare shi. A nan gurin kaga Allah ya ce wa manzanni, kulu min at-tayyibat, ya ce da mummunai, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Irin abin da Allah ya kallafa wa manzanni ya ce lalle shi aka ɗorawa wato ainihin mummunai, bayansa mummunai. Cewa dai su nemi tayyib, kar su nemi dangin tayyib ko wato kishiyan tayyib wanda shi ne sabi. Summa zakara rajula, wato bayan annabi ya faɗi wancan, yanzu wannan yana nuna mana dukkan abin da mutum zai yi yake son ya zama karɓaɓɓe, Allah ya karɓa, ya zanto wannan abin tayyib ne, wato tsarkakakke ne, halattacce ne, ya cika sharuɗin da shari'a take bukata. Kowace irin ibada sai ta cika wannan. Idan ibada za a yi ta da dukiya, ya zanto dukiyar da aka yi wannan ibadar da ita dukiya ce ta halal, ba dukiya ce da aka same ta hanyar maguɗi ba. In za ka yi masallaci, in za ka yi makaranta, in za ka je haji ko umara, ko za ka biya wa wani yaje, ya zanto dukiya ce ta halal da guminka ka samu ta hanyar fatanci, ta hanyar kasuwanci, ko mutuwa aka bar maka a gidanku, sai ka sarrafa ta wannan tasarrufin, to ya halatta kana kuma da lada a kai. Don inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Amma in dukiya ta kasance ta maguɗi ce, ta haramun ce, ta kwace ce, ko ta sata ce, ko ta samar da faɗi ka same ta, ta bi wannan ne ka same ta, ka bayar da kujera ɗari ko miliyan ka bayar, ba ka da lada a wajen Allah. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ko kai ka ɗauki kuɗin sata ka je kai aikin haji ko ka je kai umara, ba za a karɓa maka ba, domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Saboda haka wajibi ne mutum ya nemi halal cikin dukkan abin da zai yi, ya bayar da tayyib. Tayyib kuma shi ne dukiyar halal. Haka kuma ta iya yiwa abin naka na halal ne, sai dai bayar da nagarta sai ka ɗauka ka bayar sadaka. Wallahi baya son irin wannan sadakar. Abinci ya lalace sai ka ɗauka ka bayar sadaka, ka fuskance shinkafa, ka fuskance masara, ka fuskance gero a sto, ya fara lalacewa sai da ko ka kai shi kasuwa ba zai kima ba, ba zai daraja ba a nan gurin, sai zuciyar sadaka ta zo da imani kake rarraba a makwabta. Wannan Allah bai saurare ka ba, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Da haka ya faɗa wa wata ayati, ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati, ya ayyuhal ladzina amanu kai anfiqu min tayyibati ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض تيكني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون كرت أوتاء ظلالة تتشي كتشي أتكين سني ذاك باير صدقاء ذاك باير كوتا ذاك تير ولستم بآخذيه عند كو أكبا كوك بيولاي أنا باير صدقاء ولن أظن كوب ذاك كرتابا إلا أن تغمدوا فيه سيكون زيدو باركوا شو to kar ku dauki ilimin na abin ku ci za ku bayar. Allah bai saurare ku
na
bayan Allah nagari ai wa yadda mana ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Abu Darda ka suna so za su bayar riga ba sai ta mutu gaba ɗaya ba, ta kode har an manta farashi ko ruwan tsoro wa ce sannan su za su bayar. A'a, suna cikin jin daɗin ado da ita, su ma sai su ɗauka su ba wani shi ma ya ji ado, ya ji daɗin ado da ita. Abin kire da kyanta haka za su ɗauka su bayar ga wani, duk abin da za su bayar dai mai kyau za su bayar ba lalatacce ba. Inna zakarar rajula, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yutilu safara, da yake tsawaita tafiya. Wasu malaman su ce tafiyar aikin haji, wasu malaman su ce tafiyar umara, wasu ka ce a'a yana dai cikin tafiyar da take ta da'a ce. Ma'ana wannan mutum yana tsawaita, yana cikin doguwar tafiya, kuma tafiyar ta danganci da'a ga Allah ta'ala, kuma ga halinsa ash'ata azbara. Idan an ce ash'ata, wato mutumin da yake gashin kansa din ya ture da juna, bai ma samu ya tage gashin kansa ba, duk ya kulle saboda halin tafiya, bai samu sukuni da kwanciyar hankalin ma da zai gyara gashin kansa ba. Azbara, ko mutumin duk ya yi datti ya yi kura gashin kansa da kura, tufafinsa da kura, gashin kansa da amurɗe, shi ne ash'ata azbara. Ya muddu yadayhi ila sama'i, yana miƙa hannayensa biyu zuwa ga sama, yana cewa ya rabbi ya rabbi, amma kuma wa mat'amuhu haram, abincinsa haramun ne, wa mashrabuhu haram, abincinsa haramun ne, wa malbasuhu haram, tufafinsa haram ne, wa ghudhiya bil haram, an ciyar da shi haram tun yana yaro. Aka ce fa anna yustajabu lahu, annabi ce ta yaya za a amsa masa addu'arsa, kada za a amsa masa ba. Mutumin da wannan ya zama halinsa, ba za a saurare shi ba zan amsa masa addu'arsa. Ku duba dukkan sharadin da ake bukata addu'a a yi ta a karɓa ya cika, ga shi dai musafir ne, ana amsa addu'ar da mutumin da yake musafir matafi. Saboda haka lokacin tafiya hali ne na kansa na an zabiyar mutum, ga shi kuma aji aka azabara wanda kiri na cikin wahala, almuttar ne amma ni jibul muttar idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yajalukum khulafa al-ard. Duk mutumin da ke cikin halin tsanani yana cikin halin da in yayi addu'a ana sa ran Allah ya karba. Dan Allah ya ce fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. Kaga an faɗi al-usru sau biyu, an faɗi al-yusru kuma sau nawa? Sau biyu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usru shine tsanani, yusru kuma me? Sauki. To kun ga al-usru sai aka ambace shi da alif da lam, yusru kuma aka ambace shi me? Ba alif da lam. To sai mu koma kan ka'ida, suka ce an nakiratu idza takarrarat. An nakiratu idza takarrarat, laysat al-ula hiya al-thaniya wa laysat al-thaniya hiya al-ula, amma al-ma'rifatu idza takarrarat fa inna al-thaniyata hiya nafs al-ula. lokacin da duk aka maimaita kalma mai alif da lam so biyu, to ɗaya ce dai, ta farkon ita ce ta biyu, ta biyun kuma ita ce ta farkon. Amma lokacin da duk kalma ba ta da alif da lam, an tsiraita ta daga alif da lam, aka maimaita ta so biyu, to ta farkon daban, ta biyun daban. Shi yasa suke cewa a nan gurin sauki biyu ne tsarni ɗaya, wa zai rinjaye wani? Sauki biyu sanani ɗaya, sananin guda ɗaya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Al'usrun na farko shine al'usrun na biyu, amma yusran na farko daban, yusran na biyu daban. Sai zanto sauki biyu sanani ɗaya. An sarkin yawa ko ya fi sarkin ƙarfi? Wannan duk annin ra'amar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga mutumin da ke cikin sanani kenan, ana sa ran me? Samun sauki ya zo musu da wuri, samun sa'ida ya zo musu da wuri, gashi ake asa a gabara. Ya muddu ya daihi ila sama, ya yi iltizami da wani ladabi cikin ladubban addu'a shine mutum ya ɗaga hannunsa zuwa ga sama. Hadisai kusan tawaturi suka yi daga annabi cewa idan annabi yana addu'a yana daga hannun sama, amma in ya gama addu'a kuma saukewa yake, ba ya shafawa a fuska. Gashi kuma ya tabbatar ma Allah rububiyyarsa, bai haɗa Allah da kowa ba, dan yana cewa me? Ya Rabbi, ya Rabbi, yana tabbatar ma Allah rububiyyarsa, imani da cewa ba wanda zai cire shi daga wannan abin sai Allah, dan haka bai haɗa shi da wani ba. Tsafar tauhidi duk ta kankama, amma mai kawo cikas aka ki karɓa addu'arsa. Abin da ya biyo baya, wa maqamuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ba dan addu'a ce bai karanta daidai ba, ya karanta daidai. Ba dan bai ɗaga hannu ba, ya ɗaga hannu. Ba dan bai cancanta ba, a'a ya cancanta sun daga cikin tsanani, amma me ya kawo masa cikas? Ashrutu kulluha mutawaffira lakin ja almani, sharuɗa sun cika amma sai aka samu mani, wani abin da ke hanawa. Kamar mutum ne ya cancanta cikin gado ta kowace fuska, sai wani abu ya zo ya hana cikin gado. Misali, akwai dangantaka tsakanin su da mamaci, kuma lallai mamacin ya mutu, wannan na da rai, kaga dukkan sharuɗin da ake bukata sun cika, wannan musulmi ne, wannan musulmi ne, amma sai muka bincika sai mu ga wannan dan shi ya kashe mahaifinsa, kaga ba za mu ba shi gado wajen da shi yi ne. A nan gurin tawaffarat ash-shurutu lakin ja al-mani alladhi yamna'uhu min al-irsi. Abinda ko muke bukata ta tawaffaru al-mawani' wa tanta ta tawaffaru ash-shurut wa tanta al-mawani'. To a nan gurin man tafi al-mawani' fa anna yustajabu lahu, ta yaya za a yi, wato ainihin an samu sa addu'arsa. To kaga wannan na nuna mana yunkurin neman halal a cikin dukkanin al'amuran mu. In za mu yi tufafi ya zanto halal, haka in za mu ci ya zanto abin da za mu ci, dangi ne na halal ba dangi na haram ba, domin dukkan inda haramin take ba su da albarka, halal ita ce mai albarka. Halal ita ce za ka ci ka kwanta lafiya, haram to idan ka ci ko ba ta tashi a nan ba za ta tashi a can. Saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu wa law a'jabaka kathratu al-khabith, ai halal da haram ba su zama daya, ko da yawan haramun din nan ya burge ka, manta da shi ka nemi inda halal take. Abinda muka faɗa na dai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. To misali mana in mutum din ba kusa da kai ko kuma yana a wani gari, ya za yi a iya karantar da shi a lokaci daya ko kuma ya mana hakikin ma?
Yana cewa idan mutum ya zo musulunta an ce a ba shi kalmar shahada, sannan kuma sauran hukunce-hukunce a ba shi a hankali, ya ce to idan mutum ya zo daga wani gari ne kuma zai koma fashi ma haka za a yi? Abin da yake wajibi a irin wannan hali, wato gare shi da ya musulunta, a kwadaitar da shi ya zauna ko da sati ɗaya ne ko sati biyu, don ya fahimci wani abu na addininsa. Ya zanto ko musulmai suna da wani shiri na karɓan bakoncinsa na wannan sati ɗayan ko biyun, ya karanci abin da zai karanta, sannan kuma a taimaka masu da littattafai da kasa da ya koma gare su ko karkaransu. Idan sun yi yawa kuma, to wajibi ne na al'ummar musulmai a samu wata tawaga ta jama'a ko wani kwamiti na taimakekeniya na jama'a da zai dauki nauyin wani malami za a kai musu a ajiye shi a garin su ya rinka karantar da su addini. Wannan yana cikin ayyuka na alkhairi da wato muke yin sakaci a kansu ba ma yin su. Saboda haka wannan dai sai a kwadaitar da shi ya tsaya, ba gaggawa ke ba, in ya koma mai zai yi, ba ya da abin da zai da ya fi musulunci. Lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin mutanen ƙauye sukan zo wurin shi su musulunta, in sun musulunta kuma Annabi ya ce su zauna sati ɗaya sati biyu sun karanto na guna addini, sannan ya ce to ku tashi ku koma garin ku. Saboda haka haka ya kamata a yi.
Mai tambaya na biyu mallam yana tambaya cewa shin akwai wanka a shiga a bayan shigan musulunci bayan mutum ya karbi kalmar shahada?
Wannan malamai sun yi sabani, shin mutumin da ya shiga musulunci zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba, wana wajibcin wankan ko rashin wajibcin sa? Akwai maganganu na malamai, waɗansu suna ganin ba wajibi bane sai ya yi wanka, domin idan sabanin kuma sun gina shi ne akan shi wannan wankan da zai yi na menene. Idan mun ce wanka ne da ake yin sa saboda shiga musulunci, to shikenan wannan idan akwai dalilin da ya tabbatar da haka sai a yi shi. Idan mun ce wanka ne na saboda kila da kafin ya shiga musulunci ya taɓa kusantar mace ko bai wankan janaba ba, yanzu wankan janaba ne, to wannan sai a ce to ai in har kuka ce wankan janaba ne, ai musulunci ya kankare dukkan wata ɓarnar da kai kafin ta. Akwai abin da ya fi komai illa, ya fi janaba illa, shi ne mai shirka da yake kai. Yanzu kalmar shahada ta kankare wannan sai ta kyale janaba, kalmar shahada ta kankare wancan janaba ta da, yanzu sai in ya sake wata sabuwa sannan zai wanka. Amma idan an ce na shiga ne saboda shigarsa musulunci zai wanka, to wannan sai a ce wannan akwai dalilinsu, rabon da su masu ba da fatawa kan haka suke dogara da shi. Daga ciki akwai hadisin Sumama ibn Usar, wanda asalin hadisin yana cikin Bukhari, wanda bayan ya musulunta ya yi wanka, ko kafin ya musulunta ma ya zo gaban Annabi sai da ya wanka, sannan ya musulunta ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Takaice yin wanka din ne yana da muhimmanci kuma daga cikin nasoshi na dalili suna nuna haka, nasoshin shari'a na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Mai tambaya na gaba mallam yana tambaya cewa mutum ne yana kasuwa sai ya zo ya cire zakka, to mallam in zai cire zakkan nan zai ce a farashin da yake saida ko kuma da farashin da ya siya zai cire zakkan nan?
Idan mutum ya zo yana da haja da zai yi sayar ta kasuwanci bai riga ya sayar da ita ba, to dama zai yi lissafin kudin wannan hajar ko farashin wannan kayan nasa a halin yanzu da tsabar kudin da ke wurin sai fitar masa da zakka. To a irin nan gurin ba wai farashin da ya saya ba zai kula, farashin da ake sayar da wannan hajar a yau inda za a sayar da wannan hajar a kasuwa akan farashi nawa ake sayanta, a wannan farashin na yau zai sayar da ita, wanda shine farashin ta na kasuwa, ba a farashin da ya saya ba, ba kuma a farashin gobe ba. A nan wurin kila mutum ya cewa to ai shi ya fi so da ce ya sayar a farashin da ya saya na da, ba haka bane ba, kullum farashin yau shi ake hukunta ka da shi ba na jiya ba. Dalili a nan gurin akwai lokacin da ya zanto farashin yau din ka ga cewa kai ya ci maka wani abu mai yawa kenan, akwai lokacin da farashin yau din zai zanto taimakon ka akai. Ina fata kun fahimta. Dan ka iya sayan kaya kaza kuma ya zanto sun zo sun fadi, ka iya sayan kaya kaza kuma ya zanto sun tashi da yawa, to don saboda haka kullum farashin yau din shi ake kallo, kuma ta iya farashin yau ya fi dacewa da kai don baka san gobe kila kayan su fadi ko kuma su karu. Idan sun karu ka ga dai cin riban ka ne, saboda yau ka fitar akan farashin su na kasuwa na yau, wato ainihin naira goma goma misali, wajen gobe zuwa jibi ko sati ɗaya ne zuwa sun zama 15-15, za mu ce dole sai ka fitar da wannan 5-5 ɗin? Ba za mu ce sai ka fitar da 5-5 ba. Haka kuma yan faduwa ne sun dawo naira 8-8, ba za mu ce kuma ai wannan bibi ya fadu a kanka ba, da haka farashin yau dai shi mutum zai lura da shi.
Mai tambaya na gaba mallam yana cewa mai mace ne ta ba da wasiya kan cewa in ta rasu a bai wa ɗanta kuɗin da dukiyar da ta bari, kuma in ba a samu ɗan nan ba a zuba baitul malin gwamnati, da mallam da faɗin wannan bata daɗe ba sai ta rasu ta bar dukiya kamar 19,000 da ƴar kaya da su a tumfa da sauransu, a gane da haka kuma akwai ɗan ruku a wurinta, da tarin su ba samu dan nan ba, to malam za iya ba dan rukun nan kudin ko kuma zuwa baiti malin gwamnati kamar yadda ta bada wasiya.
Farko dai maganar wasiya cewa idan ta mutu a bai wa danta kaza, wanda yake da gadonka baka bayar da wasiya cewa a bashi, dan shi yana da rabon sa na gado. Ka'idar musulunci kenan, la wasiyata li waris, duk mutumin da yake magaji ne ba a yin wasiya a ce a bashi kaza, dan ko baka fada ba ubangiji ya riga ya raba da shi, ya kasafta masa abin da yake shine rabon sa. To amma ita wannan da ta fada yanzu ba wai wasiyar ta kawai zamu kalla ba, indai ta mutu tana da sai mu nemi dan yana yake ɗaya ne ko biyu ne mu ba su gado gurgurdan yadda shari'ar musulunci ta nuna a raba gado. Idan ɗa ne guda ɗaya namiji, to dama zai cinye dukiya ne gaba ɗaya ko nawa ce, baya bukatan ya raba shi da wani idan shi kaɗai ne ta bari cikin magada ba ta bar kowa ba. Misali, idan kuma ya kasance ɗan yana nan da rai amma ba mu san inda yake ba, ya shiga harkokinsa na duniya yana wani garin da mu san inda yake ba, to wannan za a tsaya saurarensa har ya zuwa lokacin da zai dawo. Don saboda kar mu je mu raba gado ko mu bayar da gado mu sarrafa shi ta wani wuri daga baya kuma yaron ya dawo, idan yaron ya dawo sai ya zanto rigima. To da haka shari'a take cewa a yi jira har ya zuwa lokacin da zai dawo. Wajen tantance iya lokacin da za a jirace shi, wannan kuma malamai sun yi maganganu daban-daban, wato dangane da tsawon lokacin da ya kamata a yanka masa, wato shekara nawa ne, menene da ka'idojin da za a bi. Shi yasa irin wannan matsaloli ba a san a kyalisa a hannun ɗaiɗaikun mutane, an fi so ne a tabbatar da su a kotu na musulunci, in har akwai kotun musulunci, saboda gujin wato kaucewa kowace irin rigima da ka iya tasowa. Amma ɗan riko da yake hannunta baya cin gado, wato ɗan riko ba a bashi gado domin ba ɗanta bane bane cikinta, sai fa in yana iya cin gado da wata dangantaka da ke tsakaninsu ko da ba ita ta haife shi ba, irin dangantaka ko kusancin da zai iya sa ci gado, to yana bincika wannan sai a bashi rabin da ya kamata a bashi.
Ina
da ke da rikin? Zan
shawara
zuwa
ga
musulmanin gwamnati ba a samu ba. Ba za a sa musulmanin gwamnati ba, domin musulmi ne kadai ba, ko musulmai da kafar yake.
Na'am, kuma tambaya ta karshe malam, mai tambaya na cewa jiya ka yi bayani akan ajiye kuɗi a banki ko kuma aiki a banki. Malam to shi ne ya ce yana ajiye kuɗin shi a banki ba don komai ba, don saboda gudun barayi da sauransu. To malam ya zo ɗaukar kuɗi kuma shi ba a son interest da sauransu bai. To shi ya halatta malam ya ajiye wannan kuɗin ko kuma dai ya tunda ba a ɗaukar interest?
Wannan tambayar mun sha an saka. Abinda muka yi magana a kan tafiyar ba a kan ajiyar banki ba ne muka yi magana. Mun yi magana a kan karɓar baki ne a banki, ba kuma a banki ba. Karɓar baki a dukkan wata cibiya da za ta bayar da ruwa ko ta baka baki da ruwa muka ce bai halatta ba. Wannan ne ya haifar har muka yi maganar mu ta zo ta shafi shi banki ɗin kansa ko kuma aiki a cikinsa. Muka ce haɗarin da ke ƙunshe cikin aiki a cikin bankin da ke mu'amala da riba, alla kalli za a sa mutum ya rubuta wannan bashi ga duk wanda ya karba, mutum ɗaya ne, gwamnati ce, kamfani ne, kowaye dai, wato ma'aikaci dai zai rubuta tare da sharɗin ruwan da aka yi zai rinka faruwa a kai. To wannan rubutun shi ne muka ce yana ɗaya daga cikin abin da annabi ya saukar da la'ana a kai. Mu'amalar da aka kulla ta tare bai kasance mutum ya zama shaida a kai, ko ya zama marubuci a kai, ko shi ne mai bayar da riban, ko shi ne wanda za a baiwa riba ɗin, duk wannan la'anta ta zo a kansu. Muka ce to wannan yana ɗaya daga cikin ababen da waɗansu malamai suke ƙarfafa magana dangane da abin da ya shafi mu'amala ta banki na yau. Don haka wajibi ne al'ummar musulmai a rinka tunanin yadda za a kawo gyara. Dukiya dai dole sai da ita rayuwa za ta ka. Almalu shi ne asabul hayat, kashin bayan rayuwa ke. Mu'amalar dukiya kuma Yahudawa sun yi yunkuri cewa su ga sun gurɓata ta, ta zama duk da riba don su sanya kowa a ciki, saboda yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya la'anci Yahudu da shi a kan riba. Sai su ga ya za su jefa duniya a ciki don kowa la'anta ta shafe shi. Don ya ce wa akhdhihim ar-riba wa qadluhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima. yana daga cikin abin da Allah ya fushi da su shine akhdhihimur riba, karban riba da suke. Wa kadunhu an wala hali an halatta su, an haramta musu, an hana musu kasu karba, saboda su Yahudu